Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma Niya. Haka kuma kuna iya sauraron shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki. Muke fata kuna nan lafiya da wannan hantsi. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Tare da sallama ga labaran mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. Yunkurin juyin mulkin da aka yi a ƙasar Turkiyya, wasu ƴan tsiraru ne suka gudanar da wannan yunkurin kamar yadda wata sanarwa da ma'aikatan harkokin ƙasashen waje na ƙasar ta fitar da sanyin safiyar yau Asabar. Sanarwa ta ce ba hannun sojojin ƙasar illa dai wasu ƴan tsirarun sojojin suka yi yunkurin kifar da gwamnati kuma sun gamu da gamansu. Sanarwa ta ci gaba da jaddada kalaman shugaban ƙasar da Prime Minister da suke cewa zaɓaɓɓiyar gwamnati na nan daram kan karagar mulki. Shugaba Recep Tayyip Erdogan ma da sanyin safiyar yau Asabar ya shigo cikin kasar, inda ya yi watsi da wannan yunkurin juyin mulki kuma ya kira shi aikin wasu da ba su san ciwon kansu ba. Kana ya bayyana wannan yunkuri a matsayin cin amanar kasa. Shugaban da yana waɗannan kalamai ne a jawabinsa da ya yi wa 'yan kasar a gidan talabijin. Dubban 'yan kasar ne dai suka yi wa shugaba Erdogan marhabin lale a babban tashin jirgin saman kasar na Ataturk da ke Istanbul. Ya ce tuni Prime Minister Binali Yildirim ya ba da umarnin kakkaɓe waɗannan sojoji da ke da hannu cikin wannan yunkurin, kuma ya ce za a kama su nan ba da jimawa ba. Ɗaya daga jiya Juma'a dai an yi kwanan zulumi domin ko an ta jin ƙaran halbe-halben bindiga da tashin bumabumai, wanda aka ce har wani bom ya faɗa a cikin ginin majalisar dokokin ƙasar. Haka kuma an harba wani jirgi mai saukar ungulu da masu yunkurin juyin mulkin suke amfani da shi. Kuma ko yau da sassafe sai da 'yan sanda da wasu sojoji suka yi ta buɗe wuta a dandalin Taksim Kana daga bisani sojojin suka ajiye makamansu. Sai kuma a jiya wani jirgi mai saukar ungulu ya kaiwa ofishin 'yan sanda hari a Ankara, kuma ya bar mutane har su 44 da rauni, ciki ko har da jami'an 'yan sanda 17 da suka mutu, kamar yadda kamfanin dillancin labarai na ƙasar ya ruwaito. Mahukuntan ƙasar Faransa kawo yanzu sun tabbatar cewa mutane 84 ne suka mutu, kana 52 suka samu mummunan rauni, bayan wani da ya afkawa taron jama'a da motar ɗaukan kaya wadda take shaƙe da bumabumai lokacin da ake bikin samun 'yancin kai da suke kira Bastille, wanda ake yi a garin Nice. Jami'an gwamnati suka ce yara 10 na cikin waɗanda suka mutu kafin 'yan sanda su harbe shi maharin. Wannan maharin dai an bayyana cewa wani ɗan shekaru 31 ne mai suna Mohamed Lahouaj, Bafaransan Tunisia, wanda ya daɗe zaune a birnin na Nice. Rahotanni sun bayyana cewa jami'an tsaro sun ce wanda ya aikata wannan ɗanyen aiki ba a tuhumar su ko yana da alaka da wata ƙungiyar na 'yan ta'adda. Sai dai 'yan sanda sun san shi domin ko ya taɓa aikata aikin a sha, wanda ya sa aka yi masa hukuncin jejjer halinka. Shi dai wannan ɗan taliki ya taɓa yin aure, amma kuma ya saki matar tasa da 'ya'ya uku. Sai dai yanzu haka mahukuntan ƙasar na nan yi wa tsohuwar matar tasa tambayoyi. Kawo yanzu ba wata ƙungiya ta ɗauki alhakin aikata wannan aika-aika, sai dai ƙungiyar IS ta bayyana farin cikinta na aukuwan wannan ta yanar gizo. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Masu zaman makoki sun taru a Baton Rouge da ke Louisiana domin nuna alhininsu ga baƙar fatan nan da 'yan sanda suka harbe a cikin satin ta gabata a nan Amurka. ‘Yan uwan marigayen ne dai da abokan arziki, ciki ko har da manya-manyan masu fafutukan kare haƙƙin bil'adama da suka haɗa da mutane irin su Jesse Jackson, Reverend Alstop, suna cikin san waɗanda suka halarci addu'an da aka gudanarwa wannan ɗan taliki a jiya Juma'a a jami'ar da take yammacin Louisiana, wadda take yawancin ɗalibanta baƙaƙe ne. A cikin jawabin da ya yi, Reverend Shapton ya yi fata za a yi adalci wajen hukunta wanda duk aka samu yana da hannu wurin aikata wannan ɗanyen aiki. Ya ce wajibi ne a yi gyara ga wannan ta'asar, kuma a hukuntar kowane ne aka samu da laifin aikata wannan aikin. Shi ko Jesse Jackson cewa ya yi babban makaminsu ba ita ce bindiga ba ko kuma ta da hankali a'a makaminsu shine jajircewa wajen ganin sun bi haƙƙinsu yace wanda duk aka zalunta to wanda ya cuce shi ba zai je haka na banza ba yace da kashe waɗannan bayan Allah da aka yi an yi shi ne sakamakon aikata ayyukan ashirin su fashi da makami ko safarin miyagun kwayoyi da ba abin da zai kawo su a wannan wurin shi dai Stalin ɗan sanda sun harbe shi ne a ranar 5 ga wannan watan da ake ciki jim kaɗan bayan da ya gama sayar da faifan waka a wani shago mutane dai sun ɗauki yadda ɗan sanda suka kashe wannan ɗan taliki kuma suka shiga rarraba shi ta hanyar aikewa da sakonni irin na zamani ga bisa dukkan alamu tana yiwuwa jamhuriyar demokradiyyar Congo ta gudanar da zaɓe a cikin watanni masu zuwa idan rabbana ya nuna mana domin dai yanzu haka jami'an adawa a kasar da jami'an diplomasiya a sassan duniya daban-daban suna kira ga shugaba Joseph Kabila da ya mutunta tsarin dokar kasar domin ganin an samu wata zababbiyar gwamnati daya daga cikin masu kokarin ganin hakan ta tabbata ko ita ce kungiyar tarayya Afirka wadda take da shirin ganin ta kawo bangarorin biyu wato gwamnati da ƴan adawa kan teburin tattaunawa kafin a kawo dab da lokacin zabe saboda cin matsaya Dokar kasar da ta shata 19 ga watan Disamba a matsayin lokacin da za a gudanar da zabe a kasar Thomas Priello wanda jakara ne na musamman dake wakiltar yankin Great Lakes dake Africa a ma'aikatan harkokin wajen Amurka yace Amurka tana maraba da wannan kokarin na kungiyar tarayyar Africa karkashin Prime Minister Togo Edem Kojo yace a inda kuma aka samu rashin jituwa game da sasantawar to akwai sauran lokaci da za a ci gaba da tattaunawa Shugaba Kabila dai wanda yake dab da kammala wa'adin mulkin sa na shekaru 5 zagaye na biyu yace kasar bata shirya gudanar da zabe ba cikin wannan shekarar domin ko bata da wadatattun kuɗi yace wannan ne yasa ta gudanar da zaben kananan hukumomi da kuma katin register abinda wasu suka kira zabe mai tayar hawainiya suka ce kullun ana sa lokaci ana dagewa a cikin watan Mayu ne dai babban kotun kasar tace yana iya ci gaba da kasancewa kan karagar mulki har kafin a gudanar da wani zabe
Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu saurare ga Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar muku da shirin karaman sani.
Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na karamin sani kokumi ne kuma da lakafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirin mu a yau
Malam Ibrahim barka da hantsi a cikin shirin namu na yau zamu kawo muku rahotanni guda hudu daga wakilan mu da suke wasu daga cikin jihohin arewacin Najeriya rahoton mu na farko zai magana akan dalilai da yasa ake yi wa yara kanana ƴan ƙasa da shekaru 5 rigakafi tun daga ranar da aka haife su. Rahoton mu na biyu zai magana ne akan yanayi da kuma alamomin cutar kyanda wato bakon dauro. Shi kuwa rahoton mu na uku zai magana akan irin cututtukan da ke saurin yaduwa a yanayi na ruwan damuna. Shi ma rahoton mu na hudu zai magana ne akan hobbasa da hukumomi a jihar Bauchi da haɗin gwiwa da asibitin koyarwa na jami'ar Abubakar Tafa Balewa da ke Bauchi suka yi wajen wayar da kan al'umma akan cutar hanta. Baya ga waɗannan rahotannin za ku ji mu da ci gaban tattaunawar da wakiliyarmu na Abuja Madina Dauda ta yi da Dr. Salma Anas Kolo, shugaban ƙungiyar tallafawa lafiyar mata da ƙananan yara da ƙasar Burtaniya ke ɗaukar nauyi akan yadda ayyukansu ke gudana a faɗin Najeriya. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin.
Madalla gaida Mamman Nasir.
Masana harkar kiwon lafiya kan ba da shawara cewa da zaran an haifi jariri to lokaci yayi da za a fara aiwatar masa da rigakafi. Shin ko menene dalilan da yasa ake aiwatar da wannan rigakafi da zaran an haifi ƙananan yara? Muhammad Salisu Rabiu na dauki da rahoto.
Dr. Amir Imam Yola na asibitin kwararru na Murtala Muhammad dake Kano ya bayyana muhimmancin rigakafin ga jariran.
Shi rigakafi wato wata dabara ce da ake yin amfani da ilimi, ake dauko wani abu wanda ya kama da cuta amma ba cutan bane ba, sai a sa a jiki. Haka sa a jiki dan saboda shi kuma jiki ya fito da makarai akan wannan cuta. To shine kawai rigakafi. Kuma
rigakafi me dabara yin haka?
Dabara yin haka ita ce idan aka fitowa jiki ya fito da waɗannan makaman da su za su kula da wannan cuta, to koda lokacin da mutum ya samu kuma zahirin cutar to ba za ta yi tasiri ba, saboda da akwai waɗannan makaman da za su kula da wannan cuta tana shiga jiki za su ma kautar da ita kamun ma ta tsaya ta yi tasiri a jikin yaro. Shi yasa za ka ga idan ka duba abin ya fi sauki a lokacin da a ce mutum ya shirya abu da kuma a lokacin da bai shirya shi ba. Ka gane abin da nake nufi? Idan ka shirya za ka sai abin nan naira goma, na man ka tanadi naira goman ka. Idan kuma abin nan ya faɗo maka ko da naira biyar ne ba ka kuma da naira ɗaya a aljihunka, to kaga ai tashin hankali ya zo. To shine inda an fahimci abin da nake nufi na rigakafi. Wannan an riga an shirya wa cutar nan da man kamin ta zo, an yi mata rigakafi, an sa abin nan da zai kare ka daga tasirin ita cutar.
Wani cututtuka ne ake wa wannan rigakafi ga yara da aka haifa?
Ga yara da akwai cututtuka kaman guda 7 zuwa 9. Na farko dai polio din nan da muke ta fama a kanta. Polio saboda ita rigakafinta ya fi sauki a kan ka ce za ka yi maganinta. Idan aka kare yaro daga ita, ba ma ita ba duk sauran waɗanda muke wa rigakafin, ya fi sun fi sauki, sun fi mana kuma kaman ya yake da suna nan da nan a kan waccan ɗin. Saboda ita polio yanzu duk inda aka ga yaro guda da polio, to hatsarin da yara 100,000 za su suka fada ciki ba karami bane ba. To bayan polio kare da akwai BCG da ake wa su yara, ita kuma ta tarin fuka, ko tarin TB. BCG ita ma kaga idan an kare yaro, saboda ita kuma babban ma abu shine kaman da da kowa tarin nan tarin fuka, kuma duk inda aka haifi yaro ana zuwa kowa dauka zai iya sa albarka. Wannan yayi tari, wannan kuma abin nan a cikin iska yake fita, wani ma a cikin dan yawun da zai dan fesar yake, to anan sai kaga yaro ya kama da wannan. To ita kuma daman kaga cin jiki take yi. Sannan kaga da akwai DPT, su kuma shi kuma na guda uku ne, diphtheria, tetanus da kuma pertussis. Yawa, su ma kaga akan yi su daga sati 4 8 sati 12. Da kuma diphtheria ita kuma ana ce mai tarin shika da pertussis, shi ma dai kaman ta wani irin tarin ne shi ma da yake zuwa da ba. To su yake da suna rigakafi yana da muhimmanci fiye da yanda ake tunani, saboda gaskiya duk abin da za a yi za a kare ya fi a ce sai ya faru tukunna sannan za a zo a yi maganinsa.
Dr. Amiru Imam Yola na asibitin kwararru na Murtala Muhammad da ke Kano kenan. Muhammad Salisu Rabiu, murya Amurka daga Kano, Najeriya.
Cutar ƙanda ko kuma bakon dauro na ɗaya daga cikin cututtukan da ake yin rigakafi domin kare ƙananan yara daga kamuwa da ita. Shin koyaya alamun cutar bakon dauro yake ga ƙananan yaran? Halimatu Abdullahi na ɗauke da rahoto.
Cutar ta fi kama ƙananan yara waɗanda ba su wuce shekaru 5 ba da haihuwa zuwa ƙasa. A lokuta da dama yaran da suka kamu da cutar sukan sha wuya mutuƙa, domin waɗansu sukan nakasa ko kuma rasa rayuka ɗungurungum. Dr. Muhammad Shakur ƙwararren likita ne a asibitin ƙwararru na Rashid Shakoni da ke Dutse a jihar Jigawa, ya yi bayani game da yanayin alamomin cutar.
Harken da akan ce mata bakon dauro yawanci yara idan suka kama da shi zaka ga suna zazzabi su zo suna ciwon ido wani lokaci arkwantsa za su yi ko kuma kaga ba su san aski ko kuma wani lokaci su zo suna tari kuma baya wannan sai kuma kuraje a bakin su ana ya samu to daga ƙarshe kuma ana ya samu zazzabin sai kare tsananta fiye da yanda ya fara can sai kuma su zo suna kuraje kuma na jiki yawanci daga fuska yake farawa sai ya shafi sauran jikin wani lokaci yakan kai har tafin annayansu da kasawaye
ko ta waɗanne hanyoyi ake kamuwa da cutar ta kyanda
ana kamuwa da ita ne ta hanya mai ita cutar yana numfashi ko yana tari aka sai ya da kwayoyin cutar a cikin iska shi kuma wanda zai kamu da cutar ya shaka nan zai kamu da cutar to a wannan yanayin zafin zaki ga yanayin garin ya fice makawa gurin ya da kwayoyin cutar kuma ba dole bane sai kana nan dab da wanda yake da cutar kafin ka kamu da shi wani lokaci in mai cutar ya shiga wani guri ya sakar da wannan kwayoyin cutar a cikin gurin ko bayan ya fita aka ce yana kaiwa awa daya wayannan suka shiga bayan wannan lokacin in ba su da garkuwa wanda zai kare su daga wannan cutar suna ya kamuwa da shi
ko waɗanne hanyoyi ake bi domin ba da rigakafin wannan cuta
rigakafin abu mai sauki ne yanda Allah ya yi yanayin abun yawanci uwaye da suka ke da rigakafin su idan suka haifi ƴaƴansu jarirai sukan ba su wasu tsangare na rigakafin dan aka zaga yara jarirai wanda iyayensu sun taba kyan da koko sun yi aluran kyan da a can baya sai kaga yaran ba sa yi matakan ba su kai wata 6 ba yawanci to amma da suna kaiwa wata 6 zuwa 8 tara din su garkuwar jikin da suka gado daga iyayensu tana kasa
wato kamar ana samun rigakafin ta ta bangaren nonon uwa kenan
ta nono ana samu kuma ana tunanin mata ma'aifa kafin yaron ya fito akan samu rigakafin to amma san da yaron ya fara girma yana kaiwa wata 6 zuwa 8 tara yanda nace to rigakafin tana kasa lokacin idan kwayar cutar ta same shi ta shiga jikin sa sai ya kamu da cutar shi yasa ake rigakafin a wata 9 rigakafi ya fi magani dai akan yi ma zan kara jaddada musu dan aka sai a ranka kokari a je a yi wa yara rigakafi
Dr. Muhammad Shakur kenan na asibitin kwararru wato Rashid Shakoni dake birnin Dutse a jihar Jigawa Halimatu Abdullahi Sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
A gaida Halimatu Abdullahi, yanayin ruwan damina na dauke da cututtuka daban-daban. Shin ko wasu cututtuka ne kuma ta yaya za a iya kare kai daga kamuwa da su? Shuaibu Mani daga Maradin Jamhuriyar Nijar na dauke da cikakken rahoto.
Damina wa albarka takan zo da abubuwa na jin dadi da kuma ruwa masu tabbatar da cututtuka, dengin, cutar zazzabin cizon sauro. Zarin jini ya zuwa kwalara da dai sauransu muddin mutum ya kasu kiyayewa. Dr. Faruku Mazokwar likita a likita Sabon Gari ya tabbatar da nau'in cutukan da ake samu lokacin damina.
Musamman ma in ruwa suna taruwa cikin gidaje ko bakin gidaje suna haddasa masu sarrafin sabro ta hanyar taruwar su cikin wannan ruwa. Nan suke kwai suke kinkishewa kuma kusa da mutane ne in cikin gida ne in waje ne na waran na biyu cikin ruwan nan da suka taru ana iya samun tsutsotsi kala-kala wanda suke iya rayuwa cikin wannan ruwa kenan in yara na wasa cikin su suna iya doka tsutsotsi tsuna kala-kala kamar tsutsar ciki wanda suke iya sa kurajen jiki da sauransu kuma suna iya masa kwalara shi ma lokacin nan ana iya samun ta kenan akwai cutuka da wanda ake ana iya samun kuma cuta tsanwa cuta salat cuta ɗan makka da wani abu wanda tsutsotsi ke shiga ciki in ba a kiyaye ba da kyau kuma yara sai su doka koko in yaro ya bayan gari cikin ruwan nan in yana da ita yara wasu suna ka tai wajen an ka suna iya su sha ko kenan duka wannan abubuwa ne wanda taruwar ruwa ko cikin gida ko waje suke iya hallatawa
a cikin zirce-zircen na saba cikin karkara sai na cikaro da wata uwa ta kawo danta a likita dan Isa
abin da ya kawo ne likita rashin lahiya ce
wace abai lahiya
yaron ne
me yake fama da shi
sassalati magani muka zo mu nema amma yana kawo shi likita
domin tabbatar da rigakafin waɗannan cutuka ina mata kan dauka domin a ce dan adam ya guje musu Dr. Faruku Mazo ya dawo da ƙarin haske
kenan in aka kiyaye ruwa su kenan sai a ga yaya ne ya kamata a yi a saka musu hanya su wuce yaya ne ya kamata a yi a kare yara yaya ne manya ya kamata su yi su kare kansu har ma ciwon tsarin jini da yara ke doka duk lokacin damuna yayi ƙarfi yayi yawa kinan duka wannan abun umma ba mutane suka ba da dan kai suka yi kowa yayi bakin kokarin shi sai ga alhamdulillah riba kawai ta damuna ta kayan da zamu sarrafawa kinan wannan rashin lahiya ba su ba mu wahala amma in ba mu yi ba sai gani ana son ma mutanen su ta yi gona musa salata taushe amayya taushe dan abun da ke da kai kadan an shiga yin magani da shi
Shaibu Mani murya Amurka daga Maradi a Shamhoriyar Niger
hukumomi a jihar Bauchi da haɗin gwiwa da asibitin koyarwa na Jami'ar Abubakar Tafawa Balewa dake Bauchi sun kudiri aniyar yaki da cutar hanta inji wakiliyarmu Amina Abdullahi Girbo
hukumar lafiya da haɗin gwiwar asibitin koyarwa na Jami'ar Abubakar Tafawa Balewa dake nan Bauchi sun kafa kwamiti mai dauke da mambobi 10 kan cutar hanta da take bayani Dr. Halima Musa Muqaddas kwamishinan kiwon lafiya
da safan nan akwai kwamiti da muka nada wanda za ta yi aiki a jihar Bauchi akan musamman masu ciwon hepatitis wato muna nufin zazzabin hanta kenan karamin bincike da aka yi na kwanan nan ya nuna cewa yawancin masu cutar hanta ko zazzabin hanta da ke Bauchi ya ninka yawan wanda ake da shi a tarayyar a ƙasa baki ɗaya wato kasan na Bauchi ya zama ninki akan wanda ake da shi a ƙasa baki ɗaya to gaskiya da farko ba mu san haka ba kafin wannan ƙaramin binciken da aka yi to ganin wannan binciken ya bude mana ido na cewa dole ne mu yi taimakon gaggawa mu dakala wannan annoban da yake yaduwa a cikin jama'a yaro karami da bai taka kara ba sai ka ji an ce yana da zazzabin hanta a zo girman shi can an jima zama kansa na hanta to akwai abubuwan da za a yi da hana afkuwan shi da ci gaba da bincike na me ya sa ma ya yawaita al'umma da kuma yanda za a bai wa shawara ma gwamnati ta yanda za ta magance wanda suke tare da cutar zazzabin hantan gaba daya da samo su a cikin jama'a duk wannan kwamiti aka tattara aka bata nauyin wayin wannan don ta samo mafita cikin gaggawa wa cutar hanta.
Dr. Halima Musa Muqaddas kenan kwamishinan kiwon lafiya Dr. Muhammad Alkali shugaban asibitin koyarwa na Jami'ar Abubakar Tafawa Balewa da kenan Bauchi.
Eto wato kamar bara mun dan yi wani dan bincike a teaching hospital wanda muka je mu kananan hukumomi guda uku daya a kowane senatorial zone sannan kuma da cikin garin Bauchi to da muka yi fadakarwa mun gwada wayanda suka zo mu ga wane ne suke da cutar hepatitis waye ba su da shi to gaskiya da muka gwada sai muka ga duk local government hudun nan da muka yi adadin wanda muka samu yafi abin da ake kira national average wato national average shine za a ce kamar a Nigeria misali a ce 12.1% shine national average na hepatitis to the local government din da muka je ba wanda ba mu samu yafi haka ba in fact akwai local government ɗaya da ba sai na faɗi sunan ta ba tunda daga baya za mu buga a mijallu da muka samu kashi 29% a maimakon national average kashi 12.1 to kaga wannan abu ne da zai tada hankali to da muka bada rahoton mu a ita gwamnatin jiha ta hannun ita commissioner anan ne ta ga bukatun cewa ya kamata a kafa committee wanda zai bayar wa gwamnati shawara akan yadda za a yi a dakile wannan cuta da kuma yadda za a yi tsara a samu tsari bai daya wajen bada magani na wannan cuta eto alhamdulillah ita wannan cuta ta hanta kashi biyu ne wanda yafi damun jama'a akwai B akwai C musamman na B wanda shi yafi yawa anan ya kamata kowane mutum ya san ya ga cewa ya ji an gwada ya ga ko yana da shi ko ba shi da shi idan baka da shi akwai rigakafi da ake yi to kaga yana da muhimmanci mutum koda shekarunsa nawa ne idan ya san ba shi da shi sai ya yi rigakafi ya san ya kare kansa
shugaban asibitin koyarwa Dr. Muhammad Alkali kenan Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A gaida Amina Abdullahi Girbo daga Bauchin Yakubu. Yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku ci gaban tattaunawar da Madina Dauda ta yi da Dr. Salma Anas Kolo, shugaban kungiyar tallafawa mata da ƙananan yara a Najeriya, wato Maternal Newborn and Child Health a Turance, akan irin ayyukan da suke gudanarwa a faɗin Najeriya.
To bincike ƙwarai ya nuna cewa mata suka rasa rayuwarsu da yawa in suka samu gafakai ciki ba a samu ratin shekara biyu din nan ba. Haka ma yaran da aka musu wannan su ma suka rasa rayukansu da yawa. Shi yasa mukan ba da shawara akan cewa a yi kokari a bada at least shekaru biyu din nan kafin a ƙara samun juna biyu, don a samu ƙarfin jiki lafiya, haka ma ƴaƴa su samu ƙarfin jiki da lafiya.
To gashi kuna ayyuka masu muhimmanci ƙwarai da gaske, amma kuma ba kowa ne ya san wannan kungiya take ba, ko me yasa haka?
Eto a gaskiya mu shi yasa muka kawo ku fadakar aji. Mu gaskiya aiki muke ta yi, kuma aikin mu yadda kuka ji muna yi a jihohi shida, da Kaduna, da Kano, da Katsina, Jigawa, Zamfara da Yobe. To din local government din su muna aiki a ciki, watan local government kananan jihohi, kananan hukumomi local ya zama kaman 159 kenan muke aiki. Kowane local government muna aiki a kananan asibitoci sun kai 5 zuwa 6. To in kika hada gaba daya ana maganan kusan asibitoci 1,000 muke aiki. Sannan kuma kowane local government bayan mun ibi wa'annan 5 mukan duba babban asibiti, mu fara kankara karfafa musu karfin aiki, mu ƙara koya musu yadda suke aiki don su kula da wa'annan, su tabbatar suna bin ka'idoji da aka nuna musu. So abin mamaki ne kan yawanci mutane ba su san aikin da muke ba, amma jihohin da muke aiki duk sun san abin da muke yi. Kuma in kika je local government kika yi magana MNCH2, musamman ma Ministry of Health da kuma Primary Healthcare Development Agency, da yake yawanci su ne suke da ƙarfin kula da wa'annan ƙananan asibitoci, sun san abin da muke yi. To mu abin da ya sa muka zaɓi wa'annan asibitoci musamman mata da suke ƙananan masu ƙananan ƙarfi ba su iya biyan kuɗin asibiti ba. Wasu ma kawai aje asibitin ma sai kiga mazaje su ce ba za su je ba dan ba kuɗin da za a biya. Shi yasa muka ba da ƙarfin mu taimaka wa wa'annan. So in kika kula a cikin tsarin da muke yi ba abin da ake biya, duk abin da ake bayar a wa'annan asibitoci da muke aiki kyauta ake bayarwa, abin da ya kama daga awun ciki, kula da su, magunguna da ake ba su, gabaki daya kyauta ake bayarwa.
Dr. Salma Anas Kolo kenan, shugaban kungiyar tallafawa mata da ƙananan yara a Najeriya, wato Maternal Newborn and Child Health a Turance, a tattaunawar ta da wakiliyarmu na Abuja Madina Dauda. Mako na gaba za mu ci gaba da kawo muku tattaunawar domin fahimtar irin ayyukan da suke gudanarwa da kuma amfanin shi ga al'ummar Najeriya. Ibrahim Alfa Ahmad Galeka.
Masu sauraro, kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau, amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi Nasiru Birnin Yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba, waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau. Ibrahim Alfa Ahmed ne ke cewar mu huta lafiya.
A gai da Malam Iro da Tawagashi, yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
Jami'ai a kudu maso yammacin Somalia sun ce an kashe sojojin Kenya 2 da na Somalia guda a jiya Juma'a, lokacin da 'yan ta'addan Al-Shabab suka yi wa jerin gwanon motocinsu kwanton bauna a yankin Gedo. Sojojin na yankin kasar suka ce harin da aka kai musu an fara ne da tada bamai a shingen da ke kan hanya inda sojojin suke, wanda ya lalata motocin sojojin nasu da kuma kashe mutane 3 daga cikinsu. Bayan sun tada wannan bamai ne, kuma mai mayakan na Al-Shabab suka bude wa tawagar sojan wuta, inda aka yi barin wuta tsakanin sojan da Al-Shabab din. Shi dai sojan na Somalia wanda ya mutu an harsa shi ya same shi ne a kirji. Mai magana da yawun sojojin Somalia Kanar Warfa Sheikh Ade ya ce an kai wa tawagar motocin nasu hari ne bayan da suka kwance wani bom a wani matsatsen hanya da ke tsakanin tsaunuka.
Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu, sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye. Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri, ku huta lafiya.